الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيان هكا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta Lahadi daren Litinin wanda ya yi daidai da 9 ga watan 3 shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 23 ga watan 8 shekara ta 2027 da 27 ko 2026 a wannan masallaci mai albarka Masjid Umar bin Khattab a wannan unguwa ta diaspora babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na littafin Aqidatul Atfal fi Tauhidil Mutaal aqidar yara wajen kadaita Allah madaukakin sarki wanda muna cikin littafi na biyu kenan idan ba a manta ba wanda kuma wannan zai zamanto mana darasi na uku a cikin wannan littafi muna fata Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bamu ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kamar yanda muka sani tsarin karatun mu yana tafiya ne akan idan muka karanta muka fassara sai mu koma baya mu kawo hujjoji da dalilai karkashin wannan tambayoyin da kuma amsoshin su sannan kuma sai mu kawo mas'aloli idan akwai idan ba a manta ba a satin da ya gabata muna cikin bayani da muke karawa da kuma mas'aloli da muke zakulawa karkashin tambaya ta uku sai lokaci ya mana halinsa to yau za mu ci gaba da bayani sannan daga baya sai mu je mu ci gaba idan lokaci ya bamu dama tambaya ta hudu da mala ya ce ma huwa tauhid mala ya ce jawab huwa ifradullahi bil ibada tauhidi shine kadaita Allah wajen bauta to a satin da ya gabata muna bayani a karkashin wannan mas'ala sai lokaci ya mana halinsa inda malam yake cewa yake mana bayani game da abin da ya shahi saboda menene farkon abin da Allah madaukakin sarki ya farlantawa mutum wanda yake musulmi ko a ce mumini malam yace awwalu ma faradahu Allahu alayka at-tauhid shine tauhidi domin Allah madaukakin sarki asfaji na harko kenan page numero 3 sai Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut Allah madaukakin sarki yace haqiqa tabbas mun aiko a cikin kowace al'umma mun aika musu da manzo wannan manzon abin da yake hodi shine an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu kaga wannan yana magana akan tauhidi ne wannan shine abu na harko da Allah madaukakin sarki ya farlanta mu bayi haka Allah madaukakin sarki yake cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah madaukakin sarki yake cewa haka zalika bumu aiko ba min qablika kafinka ya rasulullah bumu aika wani annabi ba daga cikin mutanen da suka gabace ka illa nuhi ilayhi face sai mun yi mushi wahayi akan cewa annahu la ilaha illa ana fa'budu lalle babu wani abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai ni ku bauta mini ya Allah ni Allah madaukakin sarki kaga wannan yake nuna shine farkon abin da ni Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bayinsa shine tauhidi haka zalika kuma Allah madaukin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A darasi da muka gabatar a karatun mu na littafi na farko mun yi karin bayani karkashin wannan ayar cewa Allah madaukakin sarki yana magana akan cewa ba mu halicci jinsi na aljani da jinsin mutane ba, kadai halitta su da muka yi sai dan su bauta mana. Shi yasa ma ai aka fassara da cewa illa liya'budun, ai illa liwahiduni, sai dan su kadai ta mu da bauta, ma'ana su yi mana tauhidi. Idan ka tafi ka bibi Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma zaka ga annabawa da Allah ya aiko gaba dayansu abinda suka fara kira gare shi shine me? Shine a bauta ma Allah shi kadansa, ka a hada shi da wani wajen bauta. Ashe kaga shi yasa malam da ya tambaya yace ma huwa awwalu ma faradahu Allahu alaik, sai yace ai abinda Allah madaukin sarki ya fara fallantawa akan ka shine at-tauhid. Kaga malam ya ciro wannan amsan ne daga cikin mi, daga cikin Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma zaka ga hatta malamai da suka zo bayani akan wannan mas'ala ta tauhidi, zaka ga sun yi bayani akan cewa tauhidin nan shine abu na farko. Abu na farko daga ciki shine akwai al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, lokacin da yazo yana rubutu a littafinsa na sahih al-Bukhari, da yazo wannan sai yayi babi mai suna babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yace wannan babin yana magana akan cewa ne ayi ilimi tun kafin a fara fada ko kuma kafin kai aiki. Kafin ka ce Allah ya ce kaza sai ka sani tukuna, zaka zo ka ce Allah ya ce kaza. Kafin ka je kai sallah sai ka san yaya ake sallah tukuna. To shine yace al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sai yazo ya kafa hujja da ayan nan ta cikin suratu Muhammad. Allah madaukakin sarki yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, aya ta 19. Kaga Allah madaukakin sarki yace fa'lam, kai sani, ma'ana ka san Allah da farko shine tauhidi kenan. Sannan sai Allah madaukakin sarki yace wastaghfir li dhanbik, sannan sai aiki ya biyo baya. Amma da farko mi Allah yace fa'lam annahu la ilaha illallah, kai sani lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Menene wannan? Shine tauhidi. Domin idan ka bibi fassarar nan zaka ga tana maka bayani akan kadaita Allah madaukakin sarki ne. Shi yasa ma zaka ga al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafinsa da yake na sharhin aqidatu at-tahawiyya, da yazo bayani sai yake nuna cewa ai farkon abinda Allah ya wajaba, awwalu ma yajibu ala al-mukallafi, yace farkon abin da ya zama wajibi akan mutum dan adam baligi wanda al-kalami ya hau kansa, yace huwa shahadatu alla ilaha illallah, shine ka sheda babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah madaukakin sarki. Haka zalika al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, shi kuma yace awwalu ma yu'maru bihi al-'abdu shahadatu alla ilaha illallah, shahadatu alla ilaha illallah, yace farkon abinda aka umarci bawa da yayi shi yace shine ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, sannan kuma ka sheda lalle annabi Muhammad ma'aikin Allah ne. Yace kuma wa bidhalika arsalallahu jami'a rusulihi, da wannan ne kuma dalilin haka ne Allah ya aiko da dukkan annabawansa, dukkan manzanninsa. Allah madaukakin sarki ya aiko su ne don su yi kira akan abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Domin a satin da ya gabata mun kawo ayoyi daga ciki waɗanda annabawa da kansu annabi Lut, su annabi Nuh, su annabi Salih, irin su annabi Shu'aib, suka kira mutanansu da cewa malakum min ilahin ghayruhu, ku bauta ma Allah shi kadansa ha, ba ku da wani abun bauta wanda yake koma bayan Allah. Duka annabawan Allah gaba daya haka suke yi. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki ai a wannan aya da muka karanta da farko yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, duk wata al'umma Allah ya aiko da manzo, wannan manzon mi yake? Ani abudullah wastanibut taghut, shine ai tauhidin kenan, tauhidi tsantsa. Shi yasa zaka ga cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo a farkon rayuwarsa sai da yake shekara 13 yana kira akan tauhidin nan kawai. tare da cewa Allah madaukakin sarki da ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam duka shekara 23 yayi a rayuwarsa bayan a rayuwar annabta. Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 63 ne duka rayuwarsa. Amma lokacin da Allah ya turo shi sai da manzo Allah ya cika shekara 40, sai Allah ya turo shi a matsayin manzo. Kaga anan shekara 40, idan ka hidda 40 a cikin 63, shekarun da za su yi saura su ne 23. To a cikin wannan shekaru 23 ha, wai dan mu san da girman tauhidi, sai da manzon Allah ya yi shekara 13 tip, ana kira akan tauhidi kawai. Ko sallah ba a hana magana a cikin ta ba, ko abin da ya shahi me yake da suna giya, shan giya, sai a wajen shekara ta 9 tukun aka haramta shan giya. Amma duk a harko Allah bai hana ba, domin abin da ake so a yanzu mutane su yi shine su san tauhidin, su kadaita Allah, su san Allah da harko. Sai bayan sun san Allah, sun kadaita Allah, sannan sai Allah madaukakin sarki ya yi musu bayani akan to ga yanda za ku bauta mini. Domin idan baka san Allah ba, baka san girman Allah ba, to ba za ka bauta mishi yanda ya kamata ba. Ko an gaya maka ba za ka bauta mishi ba. Daga cikin abin da ake na rish, abin da bai kamata ba a yanzu, misali irin su sata ko wani abu makamancin haka, ai duk wanda zai yi wannan aikin kamar rishin sanin girman Allah ne zai kai shi ya aikata wannan. Saboda Allah madaukakin sarki idan ya hana ka, bar dai mu dauki abin da ya shafi shirka dai. Shirka ma Allah madaukakin sarki shine cewa misali mutum yana neman aiki, sai ya ce ai akwai wani boka, domin bana ce malam ba, wani boka ko dan tsubbu, sai ya je wajen shi da cewa ai shi ya iya duba aikin shi kamar yankan wuka ne ko me yake da suna. In ya je wajen shi, kaga anan bai yarda Allah ne yake bada mi ba, yake badawa, anan ya je zuwa ga mi boka shi ne zai bashi. To da ya san girman Allah ba zai yi haka ba. To wannan ya nuna ashe tauhidi yana da girma. Shi yasa malam ya ce to ma huwa tauhid, menene ake ce ma tauhidi? Tauhidi mala yace huwa ifradullahi bil ibada, shine kadaita Allah wajen bauta. To kaga wannan fassara ce da malam yayi a takaice, takaitatta. Amma akwai fassara wadda zaka iya fadada ma'anar, ma'anarta za ta fadada. Da harko at-tauhidi a me yake da suna a yaren larabci, shine suke cewa masdar ne da ya samo asali masdar na wahada, shi tauhidi. Wahada yuwahidu tauhidan. To wannan wahadan shine suke cewa ai ja'alu shay'i wahidan, shine mutun ya sanya wani abu daya ya zamanto daya kawai. Ka sanya abu ya zamanto shi kadai ne, babu na biyun shi. Shi yasa ma a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi bayani akan shi a cikin suratul ikhlas, sai Allah madaukakin sarki ya ce qul huwallahu ahad. Ya manzon Allah, ka ce Allah ahad shi ɗaya ne tilo, domin akwai bambanci tsakanin ahadu da wahid. Domin idan aka ce wahid za a iya samun sani na biyu, za a iya samun salis na uku. Amma idan aka ce al-ahad shi ɗaya yake, babu zancen na biyunsa. Shi yasa Allah ya ce qul huwallahu ahad, ba a ce qul huwallahu wahidun ba, domin za a iya samun na biyu. Sai Allah ya amfani da kalmar da ita kadai ce kawai, wannan ɗayan shi ɗaya ne babu na biyunsa. Sai Allah ya ce ahadun shi ɗaya ne tilo, baya da na biyu. Allahu samad, Allah shine abun nufi da bukata, ma'ana bukatar ka in kana neman bukata zuwa ga Allah za ka tafi. Allah madaukakin sarki ya ce lam yalid wa lam yulad, kadiba, kaga Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sannan kuma babu wani wanda yake kama ga Allah madaukakin sarki, baya da tamka ko da ɗaya ne. To shine a yaren larabci kenan, ka sanya abu ya zamanto guda, shine ake ce masa tauhidi. Amma a wajen malaman shari'a sai suka ce abinda ake ce ma tauhidi huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyya, shine ka kadaita Allah madaukakin sarki cikin abinda yake banta da shi na ar-rububiyya, shine ubangijintakar Allah, wal uluhiyya da allantakar Allah, wal asma'i was sifat da sunayen Allah da sifofinsa. ma'ana zaka kadaita Allah cikin tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat. Anan ne ake samun matsala da wasu firak, wasu mutane daga cikin musulmai, domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce tauhidul rububiyya ba, ba a ce tauhidul uluhiyya ba, ba a ce tauhidul asma'i was sifat ba. Sai daga baya sai malamai suka yi istinbati daga alqur'ani, ba wai zama suka yi suka kawo ra'ayin kansu ba cewa tauhidi ya kasu kashi uku ba, a'a sai suka ce wannan ayar Allah madaukin sarki ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, wannan ayar Allah ya ce kaza, ya ce kaza, wannan ayar Allah ya ce kaza, ya ce kaza. Ayoyin sai suka zamanto sun kasu kashi uku, kuma dukansu suna magana ne akan tauhidi. To shi yasa sai malamai suka ce tunda ko kaga wannan ayar tana magana akan Allah shine yayi halitta, yayi kaza, yayi kaza, ku bauta mishi shi kadai wanda yayi wannan halittar, sai suka ce to wannan ana kiran shi tauhidul rububiyya. Suka ce kuma a wani lokaci, a wani wajen sai Allah yake cewa ku yi sallah dan shi, ku yi ibada don Allah. A can baya Allah shi yayi halitta, halitta aikin wane ne? Bayi suke yin halitta, wa yake halitta? Allah yake halitta. Sallah, azumi, zakka Allah yake yi? A'a, bayi suke yi. To shi yasa sai suka ce tauhidul uluhiyya, tauhidin da za a kadaita Allah wajen bauta. Tauhidul asma'i was sifat shi ko, sai suka ce ai sunayen Allah da sifofin Allah sun keɓance Allah shi ɗayansa ne, babu wani wanda yake ya kai a kira shi da sunan Allah, babu, babu kuma wanda ya kai a siffanta shi da siffar Allah. Koda ko siffar Allah ta zo da irin siffar bawan da aka siffanta da wannan, to siffar bawan nan na ƙasassa ce, tana da tawaya, amma ta Allah ita kamila ce, cikakka ce, ba ta da tawaya ko guda. Za mu zo mu yi bayani akan wannan karkasuwar tauhidin guda uku idan Allah madaukin sarki ya ba mu iko. Kaga da Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah madaukin sarki anan yana magana akan tauhidi ne, ku bauta ma Allah shi kadansa, to shi ne ake ce ma tauhidi. Kaga sai ka kadaita Allah cikin mi, cikin bauta. Sannan kuma malamai da yawa sun kawo fassara, wadda fassarar tana da takaituwa akan abin da nahudi ne. Daga ciki akwai al-Imam Ibn Khuzaima yake cewa at-tauhid huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibada, tauhidi shine kadaita Allah wajen bauta. Wal iqraru bi annahu la khaliqa illa Allah, sannan kuma mutun ya tabbatar a zuciyar shi cewa lalle babu mahalicci, ba wanda yake halitta sai Allah. Sannan kuma wala raziqa illa Allah, babu kuma mai arzitawa sai Allah. Sannan kuma wala mudabbiru lil amri illa Allah, babu kuma mai gudanar, mai jijjuya al'amura, yau ayi zafi, gobe ayi ruwa, jibi ayi sanyi, gata wani abu ya kasance, adiri ya zo ko ya watse ko wani abu makamanci haka, ba mai wannan abubuwan sewa sai Allah madaukakin sarki. Yace wannan shine ake ce ma tauhidi. Haka zalika al-Imam Ibn Taymiyyah shi ko yake cewa at-tauhidul ladhi ja'at bihi ar-rusul, yace tauhidin nan fa da manzanni suka zo da shi, yace shi wannan tauhidin ya tadammanu ithbatal uluhiyyati lillahi wahda, yace shi yana gaggame abin da ya shahi tabbatar da bauta ga Allah shi kadansa, shi kadai ake bauta masa. Wa zalika bi ibadatihi wahdahu la sharika la, yace kuma hakan yana kasancewa ne kuma ka tabbatar da cewa shi wannan abin za a bauta mishi ne shi kadai, wahdahu shi kadansa, la sharika lahu, baya da abokin tarayya. To shi yasa zaka ga malamai sun yi tafassarori da yawa. To amma nayi bayani akan wannan karkasuwar tauhidin guda uku, shine tauhidul rububiyya. To me ake ce ma tauhidul rububiyya? Shine malamai suka ce shine ifradullahi bi af'alihi, shine ka kadaita Allah cikin ayyukan da Allah kawai yake yi. Misali, mutun ya kudirce a zuciyar shi cewa Allah shine al-khaliqu, mai yin halitta, babu wani mai yin halitta sai Allah shi ɗayansa. Allah shi kadai ne yake yin halitta, ba mai yin halitta sai Allah. Ar-raziqu, Allah shine mai arzitawa, babu wani wanda zai arzitar da kai sai Allah madaukakin sarki. Al-muhyi, Allah shine mai rayarwa, babu wanda ya isa ya rayar da kai sai Allah madaukakin sarki. Al-mumit, babu kuma mai kashewa sai Allah madaukakin sarki. Sai dai mutun ya zama sababi, sababin ka ya arziki, sai dai mutun ya zama sababin ka rayu, sai dai mutun ya zamanto sababin ka mutu. Amma Allah ne mai kashewa, Allah ne mai bada abin da ya shahi rayuwa, Allah shine mai bada arziki, Allah shine mai halitta. Ta ina za mu gane haka? Idan muka dauki misali Ar-Raziq, zan fara da shi kafin in koma Al-Khaliq. Allah shine mai arzutawa. Nawa ne daga cikin mutane wanda suke a karkashin wani wanda yake da kuɗi, yake da dukiya, zai bashi dukiya ko ya bude mishi wajen shi na sana'a da sunan yayi arziki, ko ya bashi kuɗi da sunan yayi mi yayi jari, amma shekara ɗaya shikenan jarin nan ya watse. Me yasa? Saboda ba shine mai arzutawa ba, Allah ne mai arzutawa. Nawa ne kuma daga cikin bayin Allah wanda bai da ko biye, bai da ko sisi, rana guda, kamar yadda malam Bahaushe yake cewa rana guda Allah kan yi bature, rana guda sai kaga Allah ya arzutar da shi, tuna da yawa, sai kaga Allah ya mishi hanyar da zai samu kuɗi, hanyar da zai zamanto mai arziki. Akwai masu yawa, wannan yake nuna ashe Allah shine mai, shine wanda yake mai arzutawa, babu wani mai arzutawa. Shi yasa wani bawan Allah a nan ya tafi masallaci, ya zo masallaci wai zai yi addu'a, sai ya fara addu'a, ya Allah ka yi mini kaza, ya Allah ka bani kaza, ka bani kaza. Sai wani ya zo, da wani ya zo yana addu'a shi ma sai ya fara addu'a, ya Allah ka bani kaza. To shi wannan wanda ya zo da farko, saboda ba da gaske yake roƙon Allah ba, addu'ar tashi ma Allah bai karɓa ba, shi wanda ya zo na biyu da gaske yake roƙon Allah, wai shi na farkon sai ya ce ga wani ya zo, wai ya hana Allah ya saurare shi, sai ya ce da Allah na shi kana cewa Allah ya baka kaza, ba kazan ne matsalar ka bai ce kazan ne matsalar ta, sai ya sa hannu cikin aljihun shahido daidai abin da ya roƙa ya bashi, ya ce da Allah tashi ka bani waje in roƙi Allah ko Allah ya saurare ni. Wai shi sai yake ganin cewa shi wai ga wani zai kare, wai Allah ba zai saurare shi ba, shi ko da yake ba da gaske ne yake addu'a ba, ga wani ya zo da gaske yake addu'an nan tashi. To a wani waje da suna kawo wannan labarin, sai suke cewa da ya tashi zai tafi, sai ya kira shi, sai ya ce in dai wannan ita ce bukatar ka, duk lokacin da ka ji wannan bukatar ka zo in kara baka. Sai ya ce mishi ina, dan ya nuna mishi ba shi ne ya bashi wannan ba. Sai ya ce wa ai wannan kin ma ba kai ne ka bani ba, saboda da nayi zama zamne na a gida ban zo ba na roƙi Allah, da ba za ka bani ba, ko kuma da a gida na roƙi Allah da ba kai ne la Allah za ka bani ba. Ya ce Allah ne na roƙa, sai ya turo ka a matsayin kai ka bani. Ya ce saboda haka in na sake shiga damuwan ma Allah zan roƙa, sai Allah ya sake aiko ka ka bani, ko kuma Allah ya aiko waninka. To kaga haka nan ne, ma'ana Allah shine mai arzutawa, babu wanda yake arzutawa in ba Allah ba. Idan muka koma Al-Khaliq, Allah shine wanda yake Al-Khaliqu, wanda ya halicci komai, domin Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine wanda ya halicci dukkan komai, komai gaba daya. Idan ban manta ba a karatukan da suka gabata a cikin wani darasi mun yi bayani akan halitta da Allah madaukakin sarki yake yi. To ɗan uwa, anan akwai wata shubha da ake kawowa wajen abin da ya shafi halitta, domin Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya ba mu labarin Annabi Isa alayhi salatu wassalam, domin daga cikin mu'jizar da Allah ya bai wa Annabi Isa shine yana iya yayi halitta da iznin Allah. Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin abin da ya shafi suratu Ali Imran, duk da ayoyin suna da yawa, amma Allah madaukakin sarki da yazo sai yake cewa wa rasulan ila bani isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sai Allah ya ce mi anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. To anan sai masu shubha suke cewa ai kaga Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Isa ya kasance rasulan, bawan Allah ne, manzon Allah a gare ku, ila bani Isra'ila, zuwa ga banu Isra'il, anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, yana cewa lalle ni fa tabbas na zo muku da wasu ayoyi daga Ubangijinku, wasu ayoyi ne. Shine sai Allah ya ce anni akhluqu lakum, ni ina iya in yi halitta a gabanku, in halitta muku, min at-tini, daga cako na laka na kasa, ka hay'ati at-tayri, zan kama wannan caban in mulmula in kera shi kamar tsuntsu, sai ya ce fa'anfuhu fihi, sai in yi busa a gare shi, fa yakunu tayran bi idhnillahi, ya ce sai ya zamanto tsuntsu gashi nan ya tashi ya yi rai amma da izinin Allah. To a nan sai suke kawo shubha, sai su ce ai kaga annabi Isa shi ma ya yi halitta kenan. Ah, wannan kuskure ne, domin ba su fahimci siyakin ba, domin Allah mi yace, shi annabi Isa mi yace bi idhnillahi, da izinin wa Allah, shi annabi Isa mi yayi kawai ya tattara laka ko cabo ya kera tsuntsun sai ya busa, sai Allah ya ce ma wannan abun ka kasance, sannan sai ya kasance, ba wai shi ne ya yi halitta a karan kanshi ba, domin ai da shi ne ya yi halittar ba zai ce fa yakunu tayran bi idhnillahi ba, da ta zai kawai fa yakunu tayra ko ya ce bi idhni, amma annabi Isa ya san sarai da ba shi ne yake halittar ba, sai ya ce bi idhnillahi, da izinin Allah ne ho wannan tsuntsun ya zama tsuntsu, ba wai dan ni annabi Isa ne ba, a'a ya kasance ne da izinin Allah. Sannan ya ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idhnillah, yace kuma ina warkar da wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idhnillah, yace ina warkar da wanda aka haifa makahu, ba wai cutar makamta ce ta same shi daga baya ba, a'a haka ma aka aihe shi makahu ne, yace ina warkar da shi, wal abrasa ina warkar da wanda cutar kuturta ta kama shi ko wanda aka haifa a matsayin kuturu bai da yatsu, yace kuma wa uhyil mauta bi idhnillah, yace kuma ina rayar da mamaci amma ba wai da sona ba, ba da izini na ba, ba wai dan ni na kai in rayar ba, yace a'a bi idhnillahi, da izinin Allah. Kuma wannan ya samo asali ne a lokacin annabi Isa, mutane suna da takama, suna jiji da kai game da magani, cewa wani da yazo yayi siddabarin shi sai a samu lahiya, wani da yazo yayi kaza sai a samu lahiya. To sai Allah ya aiko annabi Isa, sai ya bashi mu'jiza irin wa'innan mu'jizozin dan ya gashi yadda wa'incan mutanen a gane cewa fa ƴan cuwacuwa ne, ƴan 419 ne, kamar yanda suke faɗi macuta ne, ba wai mutanen kwarai ne ba. Sai Allah ya bashi mu'jiza, shi ba wai zawwa zai yi ya warkar da kai ba, in baka da lahiya ya baka magani ka warke, a'a shi kawai zai shafe ka ne yayi addu'a. Ai shi yasa ake ce mishi Al-Masihu Isa ibn Maryam, ai daga Al-Masihu ne shafa, yana shafakka ne yayi addu'a. Idan kai imani da Allah sai Allah ya baka lahiya, kai in kun kinye imani da Allah ma zai ce zan raya muku mataccen wane, in sun yarda sai ya ce ya tashi da izinin Allah, sai Allah madaukin sarki ya sa wannan ya tashi. To wannan yasa Allah madaukin sarki ya bashi wannan mu'jizar, kamar yanda in ka dibi annabi sallallahu alaihi wasallam, shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa abinda suke takama da shi shine iya magana, al-fasaha al-balagha, iya magana, kwarewa wajen zance larabawa. Sai Allah ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya bashi al-Qur'ani, haba malam, sai aka fara karatun al-Qur'ani, sai suka ga cewa duk surutan nan da suke yi billahi lazi bai kai al-Qur'ani dadi ba, tare da cewa sun san sarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba, kuma idan ka rubuta ka bashi bai iya karantawa ba, amma gashi ya zo da al-Qur'ani kai, shi yasa ai suke cewa masihirci ne, suke cewa ai mawaki ne, suke cewa ai boka ne, kai malam kadiba, kaga abinda aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina ga kuma kai dan kana malami a yanzu, ko irin mu da muke dalibai, mi dan an gaya ma wani abu menene a ciki, kadiba abinda aka gaya mafiyayyen halittu sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yake nuna ashe mi, ashe annabi Isa ba wai shine yake halittan ba. Kuma ina zaka ga wannan, domin Allah madaukin sarki da kanshi ya bamu labari a cikin suratul maida kan cewa fa ba wai annabi Isa ne yake rayarwa ba, a'a Allah ne yake rayarwa. Allah madaukin sarki yake cewa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla, sai Allah madaukin sarki yace wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, sai Allah yace wa idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idhni, kaga anan sai Allah ya magana da kanshi. In a can ka ce annabi Isa ne ya yi magana, anan sai Allah ya ce to
ni ne ka tuna ya kai annabi Isa akan ni'imar da nayi maka kuma nayi ma mahaifiyarka menene wannan sai Allah ya ce iz ayyatuka bi ruhil qudus ay lokacin da na karfafe ka da rai mai tsarki daga gare mu tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana yi ma mutane magana tun kana yaro kana zanan goyo sannan kuma wa kahlan da kuma bayan ka girma domin annabi Isa tun yana zanan goyo yake magana ina za mu samu wannan shine idan muka koma cikin suratu maryam Allah madaukakin sarki ya bamu labari tun daga farko inda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ita maryam kin ma cewa wadhkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا har Allah madaukakin sarki ya tafi inda yanzu an she gashi nan har mata ayyun ta ayi annabi Isa sai zamanto ta shiga damuwa Allah madaukakin sarki yace mata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri ayna sai Allah ya ce fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya to ga wajen sai Allah ya ce fa atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ta shay'an fariya Maryam sai ta zo ma mutanen ta gata nan da zanin goyo da 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 zani da a cikin zanin goyo ya akai haka yanzu ta huta babu da ta dawo da da tare da cewa ku diba ya koyan uwa sun san tare cewa wanda ta huta babu alamun juna biyu a cikin ta fa domin macen da ta kai ta aihude ai bayan da zai a boye ko to sun ga da ta huta babu alamun juna biyu a gare ta fa amma da ta dawo da da saboda mu gane cewa irin shubuha ko irin hatsarin abin da ya shahi zina ko wani abu makamancin haka tana dawowa da da bai zo akan su cewa dan wani ne ta samu ba ko kuma an yadda ne ta gane shi ta dako a sai suka fara zargin ta qalu ya maryam fa atat bihi qauma tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ta shay'an fariya sai suka ce ya ke maryam laqad ji'ta shay'an fariya kin zo da wani abu fararre ma wani abun mamaki kin zo da abun mamaki sai suka ce ma kana abuki mura'asawin wa ma kanat ummuki baghiya suka ce mu fa maryam iya abinda muka sani babanki bai zamanto mutumin banza ba kuma mahaifiyarki bai zamanto mai zaman kanta ba ma'ana ba karuwa bace ba ya akai ke kika zo da ya sun san sarai wa a lokacin da ta huta bai yiwa a ce an samu juna biyu har an ayu da a wannan lokacin amma abin da yazo kansu saboda bala'in zina kenan abin da yazo kansu kawai sai suka fara tuhumar ta mi cewa ai ta aikata abun alfasha domin idan kadibi maganar da suka mata cewa mahaifinki ba mutumin banza bane ba mahaifiyarki ba karuwa bace ba mi suke ni kenan ta je ta yi abin da bai kamata ba ta samu da suna zargin ta fa asharat ilayhi kai tsaye sai ta nuni zuwa ga annabi Isa yana zanin goyo sai suka ce haba maryam kin haukace ne kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana ga dan da yake zanin goyo ya za mu mishi magana suna hadin wannan magana sai Allah ya baiwa annabi Isa izini yayi magana sai ya ce qala inni abdullahi magana da ta fara hutowa daga bakin annabi Isa ni bawon Allah ne ina kristoci da suke zuwa suna cewa annabi Isa dan Allah ne ga abin da ya fara magana shi da kanshi tun yana zanin goyo yace inni abdullah ni bawa ne na Allah atani alkitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya Allah ya sanya ni in zamanto annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya in zamanto mai albarka duk inda na kasance wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya min wasiya da in ringa yin sallah in ringa yin zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai sai Allah ya ce wa barran bi walidati wannan yake nuna baya da mahaifi mahaifiyan nan ta hanyar ta ce kadai Allah ya halice shi wa barran bi walidati bai ce wa barran bi walidayya ba yace sai Allah ya sanya ni in zaman to mai biyayya ga mahaifiyata. Aiko in annabi ne wanda aka haife shi tsakanin da mahaifi da mahaifiya, ta zai wa barran bi walidayya, sai ya sanya ni in zaman to mai biyayya ga iyaye na biyu. Amma sai Allah, sai annabi Isa ya ce wa barran bi walidati, sai Allah ya sanya ni in zaman to mai biyayya ga mahaifiyata ita kadanta, saboda ita kadai ta haife ni. Walam yaj wa barran bi walidati walam yaj walam yaj'alni jabbaran shaqiya, Allah bai sanya ni in zaman to jabbar mai girman kai ba shaqiyan mutumin banza a duniya. Kaga wannan yake nuna mi annabi Isa tun iya zanin goyo yayi mi yayi magana, shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace ai id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nas fil mahdi, ga inda yayi magana a lokacin yana zanin goyo kinan wa kahla, da kuma bayan ya girma sai Allah madaukakin sarki yace wa id allamtukal kitaba, kuma ka tuna lokacin da muka sanar da kai littafi wal hikmata, da kuma hikma wat taurata wal injil, da muka sanar da kai at-taura da injila. Sai Allah ya ce wa id takhluqu, kuma ka tuna lokacin da takhluqu kake halitta min at-tini, daga tabo, ma'ana kake kama tabo ka murza shi ka suranta shi ka hay'ati at-tayr, ya zamo kamar tsuntsu. Bi iz, sai kuma Allah madaukakin sarki yace bi izni, amma wannan abin da kake yi da izini na. Kaga anan Allah madaukakin sarki sai da yace bi izni, sannan sai yace fatan fukhu fiha, sannan sai kai gusa a gare shi, ma'ana lokacin da yazo ya tattara cabon nan ba wai kawai sarran shi ne ba, Allah ne yace kai, in kai hakan za mu busa mishi rai ya zaman to tsuntsun. Sai Allah ya ce bi izni, da izni na ne kake. Sai Allah kuma ya ce fatan fuku fiha, sai kai busa a gare shi, fatakunu tsairon bi izni, sai Allah ya ce kuma sai ya kasance tsuntsun da gaske amma da izinin Allah. To kaga a can in ka ce annabi Isa ne ya waɗi, to a nan Allah ne ya waɗi da kanshi. To wannan yake nuna cewa ashe annabi Isa ba wai shi ne yake halittar ba, Allah madaukakin sarki shi ne yake halittar. Shi annabi Isa yana surantawa ne ya ciccab ya caba laka ya suranta sai ya bar shi, sai Allah ya halitta. Domin idan ka sa laka ka yi tsuntsu, ai ba tsuntsu ba ne, domin ba zai tashi ba, kuma laka ce. Amma a lokacin da Allah ya ce ya kasance tsuntsu, shi kenan wannan lakar sai ya zamanto ba laka ba ce, gashi nan tsuntsu ne da jiki na tsuntsaye, tsoka a jikin shi da sauran abubuwan kenan, sai ya tashi. Kuma kaga wannan yake nuna ashe Allah shi kadai ne al-khaliqu, Allah madaukakin sarki shi ne kuma mai rayarwa. Domin kaga ai anan ma da yace ina rayar da mamata amma bi iznillahi, da iznin Allah ba wai shi ne ba. To wannan yake nuna ashe Allah madaukakin sarki shi kadai ne mi, shi ne al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit, kuma shi ne al-mudabbiru lil-amr. To wannan shi ne tauhidin rububiyya, ma'ana ba za ka hada Allah da wani wajen bauta ba, ba za ka hada Allah da wani ba wajen aikin Allah, halittu da Allah yake yi. Daga ciki akwai shayarwa, ruwan sama wa yake yi? Allah madaukakin sarki ne, al-istighatha, Allah shi kadai ne yake mi, yake shayarwa, yake safkar da ruwa. To ba za ka ce wane ma yana yi ba, a'a Allah shi kadai ne. Wannan kenan zai tattara mana ashe wannan tauhidin rububiyya kin ba wai sabon abu bane ba, dama a cikin alqur'ani ne aka fiddo shi. Kashi na biyu daga ciki shine tauhidul uluhiyya, shine kadaita Allah, malamai suka ifradullahi bi af'alil abd, shine kadaita Allah da aikin da bawa yake yi. Kaga bawa ba shi yake arzutawa ba, bawa ba shi ke shayarwa ba, bawa ba shi ke bada aihuwa ba, shi bawa abin da yake yi shine sallah, abin da muke yi kenan, mu yi sallah, mu yi azumi, mu yi zakka, mu yi aikin haji, mu kyautata ma iyaye, mu bi iyayenmu, mu kyautata ma ƴan uwa da amonan arziki, mu kyautata ma makwabta, mu yi kaza mu yi kaza, wannan su ne ayyukan bawa. To shine ake ce ma tauhidul uluhiyya, wannan abin da za ka yi na ibada to za ka yi ma Allah ne kawai, ba za ka hada Allah da wani ba. Misali, ba za ka zo sallah ka yi ta don wani ba, ba za ka yanka dabbar ka don wani ba, ba za ka je wajen boka a ce maka ai aikin nan baya yiwuwa sai an yanka bakin zakara, ka je ka kamo bakin zakara a zo a yanka, a yanka ma aljanu, a'a wannan shirka ce ma Allah. zaka yanka ne don Allah, ko da cinyewa ne zaka yi. Zaka yi bismillah, shi yasa yake cewa bismillah wa ala millati rasulillah, ko bismillah Allahu akbar. Allahu akbar ayi kabbara, a girmama Allah sannan a ce da sunan Allah. To kaga wannan yake nuna mi cewa ashe bayi idan za mu yi bauta shine mu bauta ma Allah shi kadansa, kada mu hada Allah da wani. Abinda na manta karkashin wancan ayyuka da Allah yake yi shine ana kawo shubuha kuma bangaren abin da ya shahi musamman sarakuna da suka gabata, ko da irin su Fir'auna da wasu abu makamantan haka, sun yi da'awar su suke mi, su ma suna rayarwa suna kashewa, kamar yadda ya zo a cikin Riyadhus Salihin, hadithi ingantacce daga Imam Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani sarki da aka yi. Wannan sarkin ya kasance, shi wannan sarkin yana ce ma mutanansa shine Allah, shine Ubangiji, a bauta mishi. To sarkin nan yana da boka, sai zamanto sarkin nan ya girma, bokan nan ya girma, shekaru sun ja, ya kusa mutuwa. Sai sarki ya ce ma bokan shi, ya ce zai ringa tura yaro. Bokan ya ce ma sarki ya ringa turo yaro ya koya mishi bokanci, ko da ya mutu kenan yaro sai ya ci gaba. Sai sarki aka tattauna da iyayen wani yaro, sai ake tura yaro. To yaro ashe a hanyar shi in zai wuce akwai wani mai da sunan malami za a kira shi. To in ya tsaya sai ya saurari wa'azin da malam yake yi, in ya saurara sai ya tafi wajen boka, in ya tafi wajen boka sai boka ya koya mishi sabanin abin da malam ya ce. In ya taso daga wajen boka zai koma gida, sai ya zo ya gaya ma malam ga abin da wani ya koya mu, sai ya ce ai duka shirka ne ma Allah kaza 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 kaza, sai ya tafi gida. To a gida sai aka gane yaron nan yana reta, yana latti, bai dawo gida da wuri ba. Boka shi ma sai ya gane yaron nan bai zauwa da wuri, sai ya gaya ma malam. Uwayen shi sun fara ganewa, boka ya fara ganewa, sai ya ce zan koya maka dibara. In ka tafi gida ka ce boka ne bai sake ka da wuri ba, in ka tafi wajen boka ka ce a gida ne ba a sake ka da wuri ba, sai ya koya mishi wannan dibara. Shi kenan sai yake wannan. To abinka da abinda Allah yake so ya nuna a wannan wajen kawai wataran yaron nan, saboda shi yaro yana ta shakka, boka ne mai gaskiya ko malam ne mai gaskiya, yana ta shakka. Ran nan sai ya tardo wata katuwar dabba ta tare hanya, ba mai gucewa, dabba ce katuwa, kamar a ce dabbar da za ta cike wannan hanya ya zamanto ba mai wucewa. Kai ka san ku ba karamin girma bane ba, ba mai wucewa, ba hanyar wucewa. Yaron nan sai ya ce to a yau ne zan gane wane ne mai gaskiya a cikin malam ko boka. Sai ya dauki tsakuwa, ba an san tsakuwa ko dan karamin dutse, ya ce ya Allah, in dai boka, in dai malam ne akan gaskiya, boka akan ƙarya, ya Allah idan na shehi wannan dabbar da wannan tsakuwar, ya Allah ka sa dabbar nan ta fadi ta mutu. Yana jihon wannan dabbar da wannan dan tsakuwar, kawai sai dabbar nan ta fadi ta mutu. Yaro ya ce to, ya ce ashe boka makaneci ne, malam ne mai gaskiya. Sai ta ya bai wa malam labari, yana bai wa malam labari, sai malam ya ce kai, ya ce kai ka ma hini yanzu, walitakakka, kaga waliyi na gaskiya kenan. Ya ce walitakakka wannan, ya ce tahitawa, ya ce amma haka sani za a jarrabe ka, ya ce in an jarrabe ka kuma kakka sake ka nuna ni, ka ce ni na koya maka cewa ba sarki ne Allah ba, kakka sake. Yaro ya ce ba matsala. Me aka yi yaro? Sai Allah madaukin sarki ya bashi baiwa, in baka da lahiya da ka zo wajen shi, ciwon da kai shekara da shekaru kana neman magani baka warke ba, zai zo ya ce maka ni ba ni nake bada lahiya ba, Allah Ubangiji na Ubangijin da ya halice ka shine yake bada lahiya. In dai zaka yi imani da Allah, ni zan roƙa maka Ubangiji na ya baka lahiya. Shikenan mutane sai su ce mun yarda, mun yi imani da Allah, sai ya roki Allah, sai Allah ya warkar da kai. In baka gani da ka zo wajen shi, in kai imani da Allah, sai ya roki Allah ya warkar da kai. In wace irin cuta gare ka? Haba. Kawai wataran sarki a cikin fadawa akwai makahu, wani dattijo tsoho, sai ya ji labari mai magani ya zo sai ya tafi wajen yaro ya ce yaro ka warkar da ni ya ce ai baba ba ni ke warkarwa ba Allah ne ke warkarwa ya ce to dama akwai wani Allah wanda ba sarki ba ya ce eh Allahn da ya halicce ka kuma ya halicci sarkin shi ne ke warkarwa ya ce in ka yi imani da shi ni zan roƙa maka shi ya baka lafiya ya ce babu matsala ya roƙi Allah sai Allah ya bashi lafiya tsoho ya koma gani tas da wannan lokacin tsoho ya yi imani da Allah kawai ana zaune fada sai sarki ya ga fa tsoho ya samu ido yana gani ya ce kai wani lahiya ya ce ai Allah ne ya bani lahiya ya ce to kana da wani Allah dama bayan ni in ji sarki ba ni ba kenan kana da wani Allah bayan ni ya ce eh Allahn da ya halicce ka kuma ya halicce ni sarki shi ya bani lahiya sai sarki ya sa aka kama wannan mutumin aka fara azabtar da shi da tijan nan ya ce wallahi sarki ba ni ne ba wani yaro ne na tahi wajen shi neman lahiya ya ce mini in yi imani da Ubangiji wanda ya halicce ni ya halicce ka ni kuma na yi imani da shi ba laihi na bane ba sai sarki ya sa a je a kawo yaro ana kawo yaro sai sarki ya ga yaron ne da ya tura wajen boka sai sarki ya fara dariya ya ce kai abin naka ashe yahi na bokan naka yahi na bokan naka ma kai har ma warkar da makafi kake sai ya ce ai sarki ba ni ne na warkar da su ba Allah ne ya warkar da su ya ce kai kana da wani Allah dama bayan ni ya ce eh ko Allah da ya halicce ka kuma ya halicce ni sarki ya ce abun fa ashe abun mai girma ne sai ya kama yaro ya azabtar da shi ya azabtar da shi malam ya ce kai yaro ya nuna shi ko to ga ranan da malam ta zo yaro ya ce wallahi sarki ba ni ne ba in zan tahi wajen boka ina zuwa wajen malam ina daukan karatu in na dawo ina biyawa ya ƙara min karatu shi ya koya mini wannan sarki ya sa aka je aka tso da malam sarki ya ce ka dawo kan addinin ka wai a dawo kan bauta mishi shi sarkin dan baya da hankali ya ce ai Allah da ya halicce ka shi ne ya halicce ni shi kadai za a bauta ma ba mai kashewa sai Allah ya ce to aha ba mai kashewa sai Allah ya ce yanzu zan nuna maka ni ma ina kashewa sai sarki ya sa aka dauko si an san si ko abinda ake yanka katako ya sa aka dauko aka yanka wannan malamin gida biyu ya ce kun ga ya ce Allah ne mai kashewa na kashe shi ko ban kashe shi ba suka ce ka kashe shi ya mutu wallahi sarki suka ce ai shi ne Allah tsoho wanda ya samu lahiya makawo aka ce ka koma kan addininka amma idan imani ya shiga cikin zuciya ba wanda ya isa ya hudda shi sai Allah ya ce wallahi sarki ba kai ke kashewa ba Allah ne ke kashewa shi ma tsohon nan aka yanka shi duk a gaban yaro sai sarki ya ce kai yaro ne ba za a yanka ka ba ka dawo kan addininka ko mu yi maka azaba irin taku ta yara ya ce ai sarki wallahi Allah shi ya halicce ka ya halicce ni saboda haka kai ba Allah bane ba sarki ya ce ya gama shi da wasu katti kamar guda tara haka ko kasa da tara wanda sun yi mutum shida ne ya ce ku je da shi ku hau babban dutse akwai wani babban dutse a garin can sama ya ce idan kun hau da shi can sama sai ku nuna mishi kasa yanda zai gani yana faɗawa fa sai lahira ku ce mishi ya dawo kan addinin shi in ya dawo addinin shi sai ku bar shi da rai in bai dawo ba ku kashe shi aka hau saman dutse can da shi yaro suka ce ya kai yaro ka dawo kan addininka sarki ne Allah ya ce ina ya ce ai Allah shi ne wanda ya halicce ni ya halicci sarki kuma ya halicce ku sai suke wa masu cilla shi kasa sai ya ce Allahumma kfinihim bima shi'it iya daga cikin addu'ar da ya kamata ka ringa yi idan mutane da yawa ne za su zalunce ka ko da gwamnati ce za ta zalunce ka ko take zalunta ka kowace irin gwamnati ce ka ringa wannan addu'ar Allahumma kfinihim bima shi'it ya Allah ka isar min da su da abin da ka ga dama domin Allah ya fi sanin abin da ya kamata ya musu ba kai bane ka ba Allah zaka baiwa Allah zabi ga abin da zai musu a Allahumma kfinihim bima shi'it ya Allah ka isar min da su da abin da ka ga dama kawai sai dutse ya girgiza cikin iko Allah sai Allah ya cilla wannan kattin dukan su suka fada maimakon su cilla yaro sai Allah ya cilla su yaro ya sabko daga dutse ya dawo gidan sarki yana takama sarki ya ji tsoro ya ce ina mutanen da na hada ka da su ya ce wallahi Allah ya isan min da su da abin da ya ga dama sarki ya ce to yaron nan taurin kai gare ka ko sai ya sake hada shi da wasu ya kamata sarki ya dauki izina ha ganin cewa yaron nan fa yaro ne bai da ƙarhin da zai iya kashe wa'incan mutanen, amma gashi babu su yaro ya dawo. Amma sarki ya sake hada shi da wasu, yace ku shiga cikin teku, in a dutse ne yake da me yake da suna bokancin dashi, yanzu ku shiga cikin teku da shi, sai kun tai tsakiya, sai ku ce ya dawo kan addinin shi, in ya kiya ku cilla shi kasa. Suka tai da shi tsakiyar teku, ya sake daga hannu ya sake maimaita wannan addu'ar, Allahumma kfinihim bima shi'it, ya Allah ka isan min da su wa'innan mutanen da abin da kaga dama. Sai Allah ya cilla su cikin ruwa maimakon su su cilla shi. Ya dawo wajen sarki, sarki ya ce kai? Yaro ya ce sarki na fahimci so kake ka kashe ni, to dan in nuna maka kai ba mai kashewa bane ba. Sarki kai baka kashewa, mai kashewa shine Allah, amma in kana so ka kashe ni, ya ce kai abu guda. Duk mutane suna gani ho sarki ya kasa kashe yaro, ya ce abu guda za ka yi in kana so ka kashe ni. Shi ba sarki abin da yake so ya nuna shine mai kashewa. Ya ce menene? Ya ce ka tara taro a hili, ka darme ni a jikin iccen dabino. Ya ce sai ka ɗauki, dama yaron yana da tako kwari da baka, kibiya. Ya ce sai ka ɗauki kibiya ta ka ja, sai ka ce bismillahi rabbil ghulam, sai ka halbe ni, ka ce da sunan Allah ubangijin yaro. Ya ce da ka halbe ni zan mutu. Idan mutum yana da imani, hankali gare shi, kaga sarki shi kuma bai fahimci abin da yaro, domin da sunan Allah ubangijin yaro ka kashe yaro, abinda abin yake nihi kenan. Shi kuma sarki bai fahimta ba, shi so yake ya nuna shine mai kashewa. Ya tara mutane gaba daya, aka zo domin mutane sun san sarki yayi ya kashe shi ya kasa. Da aka zo aka yi abin, sai sarki ya dauki kibiya ya ce bismillahi rabbil ghulam, da sunan Allah ubangijin yaro zan kashe wannan yaron, ka kashe shi. Sai yaro ya mutu. Ha, mutane suna kallo, sai suka ce amanna bi rabbil ghulam, abinda sarki yake tsoro shi ya faru. Sai mutane suka ce to, suka ce wallahi mun yi imani da ubangijin yaro, tun baya sarki ya kasa kashe yaro, amma gashi yanzu ubangijin yaro ya kashe yaro, ashe ubangiji shine mai kashewa, ashe ba sarki ne ba. Sarki yace to, yace to za a gwada muku azaba yanzu. Iya daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul burush, ba wai wannan ne sababin safkar surar ba, domin shi abin ya kasance ne tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, kawai dai an bamu labari a ciki ne. Ashabul ukhdud kenan, da Allah madaukakin sarki yace kutila ashabul ukhdud, an kashe mutane waɗanda suke ma'abota rami. Rami ne sarki yasa aka yi katon rami, aka cilla wuta, aka kunna wuta a ciki. Yace duk wanda yace ubangijin yaro shine Allah, a tura shi ya fada cikin wannan ramin, cikin wutan nan. Haka aka yi ta tura mutane, aka yi ta tura mutane. Daga ciki akwai wata baiwa Allah da take da yaro a goye, jariri, iya daga cikin jarirai guda hudu da suka yi magana suna zanin goyo. Daga ciki na bada labarin Annabi Isa, shine na farko daga ciki. To sai wannan yaro, matan nan ta zo za ta fada cikin wutan nan saboda ta yi imani da Allah. Kawai sai ta tuno ɗanta da take goye da shi, saboda tausayi da yake tsakanin mahaifiya da ɗa ko da ɗiya. Sai ta fasa, kawai sai yaron nan ya buɗe baki ya ce isbiri ya umma, ya mahaifiyata ki yi haƙuri, fa innaki alal haqq, domin ke akan gaskiya kike, ki je ki fada. Wannan fada da zaki ita ce tsiranmu. Yaro iya zanin goyo, iya goye ya yi magana. Sai yarinyar, sai matan nan mahaifiyar shi taje ta fada. To kaga wannan suna kawo shubha game da wannan cewa ai akwai sarakai ma masu kashewa, suna kawo fir'auna su ce ai shi ma fir'auna yana kashewa. A'a, ba su ne suke kashewa ba, wa yake kashewa? Allah ne. Su suna zamantowa sababi ne, kamar yadda terrorist, Allah ya mana maganin su a kasashen mu nan, a kasan mu ta Niger da kasashen musulmai gabaki daya, su ma suna zamantowa sababi ne, ba wai su ne ke kashewa ba. Nawa ne daga cikin wanda terrorist din suka kama kuma suka kasa kashe su? Suna da yawa. Daga ciki zan bada misali da Ahmad Suleiman alaramman nan na kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna ta Najeriya. Ahmad Suleiman alaramma an kama shi, yayi watanni a wajen su, ko na manta dai adadin kwanakan da ban san ko wata ne wata guda ba. An ce kuɗi ake so, amma da yake malamai suna da hankali, a waye suke, ba su bada wannan damar ba, domin da aka bada kudin da suke so, to da wannan yan kidnappers din nan, yan kidnapping sun samu hanyar samun kudi ta wajen kama malamai. Sai malaman nan suka yi kamar ba su da kudi, suka ce wallahi ba za su bada kudin nan ba. Aka yi ta addu'a, iya daga ciki Ahmad Suleiman ya ce abin da ya yi ta yi shine karatun Alkur'ani. Ya ce sai da ya sabke Alkur'ani sau biyar, ya kamo sabka ta shida aka sake shi. Ya ce wallahi aka kawo shi aka sake shi aka sake shi ya koma gida har yanzu da ran shi. To ka gani ba su suke kashewa ba, Allah ne, sai dai su zamanto sababi. Amma dai mutanen nan mutane ne waɗanda suke azzalumai, masu cutar da bayin Allah, domin suna zuwa suna harbin bayin Allah, suna koran mutane daga gari, suna kaza. Wanda kuma ni nasihar da nake mana shine mu ji tsoron Allah. Wallahi wa'innan abubuwan mu sani cewa duk suna wakana ne saboda munafukan cikinmu, domin duk wannan abin ana hada ala, ana hada baki ne da munafukan cikinmu. Ina yi mana jan hankali da mu ji tsoron Allah wa'inda suke cikinmu masu taimaka musu. Ku ji tsoron Allah, ku sani cewa za a hadu a gaban Allah a ranar tashin alkiyama. Ka ga mutum wai za a zo da kudin da za a bashi bai taka kara ya karya ba, indin duniya za a baka, indin zinarin duniya za a baka, wallahi bai kai ka hada baki, ka hada baki da yan ta'adda su zo su kashe yan uwanka ba, bai kai ba. Indin duniya za a baka, wallahi bai kai ba. Amma kaga mutum saboda tambada da lalacewa, wallahi wa'innan abubuwan wa'innan na cikinmu su ne hotelorisikin, saboda su suke taimaka musu. Akwai masu zuwa su saida musu tuwahi, akwai masu zuwa su kai musu essence, akwai masu zuwa su basu me yake da suna ransayaman kan gari kaza, kan kaza kaza. Kuma mutane ne waɗanda suke rayuwa a cikinmu. Shi yasa a kullum muke addu'a, ya Allah, duk wani wanda yake makiyin ƙasanmu ne, makiyin cigabanmu ne, ko a cikinmu yake, ya Allah kai mana maganin shi, ko wane ne shi, ya Allah ka tona mishi asiri. Wannan shine abin da nake kira gare mu gabaki daya, mu kasance masu tsoron Allah, domin wannan abin za mu hadu a gaban Allah da laifuffuka da yawa. Koda ka tuba fa baka bai wadatar ba, wallahi ko mutun ya tuba bai wadatar ba. Menene dalili? Shine Allah shine ya hana zalunci. Da kaje kai sababi ko ka kashe wani, Allah ya hana kisa sai kai. Idan ka tuba kai abinda Allah ya ce na kafara, wannan laifi ne tsakaninka da Allah, ka shahe, domin Allah ya ce kakka kashe ka kashe, wannan laifinka da Allah ne wannan kafarar da kai. Amma har yau akwai shari'a tsakaninka da wannan wanda ka kashe a ranar tashin alkiyama. Ko ka tuban a ranar tashin alkiyama sai an muku shari'a, me yasa ka kashe shi, me yayi maka? To ina muke kai hankalinmu da zamu je muna aikata wasu abubuwa irin wannan? Ya ku ƴan uwa musulmi, har mutum ya je wai ya bada ransanya ma saman ƙauye kaza ko gari kaza, duk wanda za a kashe, wallahi zunubin kashe shi yana dawowa kanka, kai da ka hada baki da su aka kashe, kai ma ranar tashi alkiyama sai Allah ya maka hisabi, sai Allah ya tambaye ka, sai Allah ya wulakantar da kai, sai an biya musu haƙƙinsu dole. Amma kaga mutum hankalin shi kwance malam, saboda daudar duniya, abinda bai taka kara ya karya ba. Ya ku ƴan uwa musulmi, ina ne duniyar dukan ta nawa ce? Daga bakinta ka sayi tuwahi ne ka sanya, da ka mutu wannan kai tuwahin nan ba sai ka mutu ba, da ya dau shekaru shikenan, sai dai ka bada shi ya mutu saboda wannan abin. Da ka ci abincin in ma abu mai daɗi ka ci, jikinka ya ɗan yi kyau, zuwa za a yi a sa shi cikin ƙasa, wannan jikin ƙasa za ta cinye shi, to mene ne kuma a ciki? Kawai ka ɓata lahira ka saboda wannan abun da za ka bar shi a duniya, ka je lahira ka dawwama a cikin wuta. Ya subhanallah, Allah maɗaukin sarki ya kare mu. To wannan yake nuna kadaita Allah da bauta tauhidul uluhiyya kenan, ibada, sallah, azumi, addu'a, sujada, yanka, dunna Allah kadai ake ma. Sai mu yi ma Allah maɗaukakin sarki shi kadai, kan mu hada Allah da wani. Kashi na uku daga cikin tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat, shine ka kadaita Allah cikin sunayen Allah da sifofinsa. Menene kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa? Lokaci yayi, shine ka kadaita Allah wajen sunayensa. Ma'ana babu wani da za a sanya masa sunan Allah. Allah shine Allahu, ba za a kira wani da Allahu ba. Allah shine Ar-Rahman, ba za a kira wani da Ar-Rahman ba, sai dai a kira wani da bawan Ar-Rahman, Abdurrahman, bawan Allah kenan. Amma ba za a kira shi da Ar-Rahman ba. Mutum ba za a kira shi ba, za a kira shi ne da bawan Allah, Abdullah bawan Allah, Abdurrahman bawan Allah, Abdulghaffar bawan Allah, Abdurrahim bawan Allah, duka shi ne. Amma ba za a kira wani da sunan Allah ba. A nan akwai wani malami, Malam Ahmadu mai wa'azi, Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi na zandar da ya rasu, yake ba da labari a cikin wani karatun shi da ya yi, ina saurare. Sai ba da labarin akan wata mata, wai ta sanya ma, duk da labarin a cikin Isra'iliyat ne ake kawo shi, kenan bai da tabbaci an yi labarin da gaske ko ba a yi shi da gaske ba. Labarin ya ce wata baiwa Allah ce wai ta sanya ma ɗanta sunan Allah. Ta ce ai an ce ba a samu kowa sunan Allah sai ita ta ce ta sanya madanta sunan Allah, wai ana kiran shi da Allah shi ma. Sai Allah maɗaukin sarki ya turo da wuta ta tashi a cikin gidan, ta toye da ita da yaron duka. Sai Allah ya ce to ina Allahn da wuta za ta cinye shi? Ai ba Allah ne ba. Daga ciki ana ina jan hankalin mutane waɗanda suke bautar bayin Allah da sunan su alloli ne. Dan Adam wanda kana kashi yana kashi, yanzu idan bezuwan personal, bezuwan natural ya kama shi da gudu, musamman in na lokacin layya ne an ci nama, da gudu zai shiga dushi. Wai wannan mutumin, wai shi zaka zo ka ringa bauta ma, wai Allah ne kai in banda tambada malam. Mutumin da duk abin da kake yi yana yi, in mutuwa ta zo bai isa ba, bai isa ruwa ya fara sabka ya ce zai hito titi ruwa bai taba shi ba, bai isa ba, shi zaka bauta ma? Sai da malamin yake ba mu labarin wani bawan Allah wanda shi daga karshe da kanshi ya makan shi wa'azi, yace wallahi ni ba Allah bane ba. Daga cikin irin malaman dariku, ka san malaman dariku kana iya kaiwa wani mataki da kake yin wusuli. Idan kai wusuli wani mataki ne, wai idan kai wusuli matakin shine kai ma kana kaiwa ka zama matakin kai ma Allah ne. Yace to shi wannan bawan Allah sai da ya wusuli ya kai matakin wai shi Allah ne. Yace sai ko ya tahi desert sahara, sai guguwa ta taso. Ka san ku guguwa malam? Guguwa ta taso tana fama ta yi sama da shi, da kyal da kyal yana ya Allah ya Allah. Guguwan nan ta tahiyyata ta bar shi. Sai ya zo ya zauna yana tunani, ya ce cewa kam, ya ce wai ni ne yanzu nike ce ma kaina Allah, ni da na kasa guguwa nake kokowa da guguwa za ta kashe ni? Yace billahi allazi ni ba Allah bane ba. Tukwana ya tube ya koma yake bauta ma Allah da Allah wanda yake na gaskiya. To kaga wannan shi yayi makan shi, yayi makan shi wa'azi, Allah ya taimake shi. To ƴan uwa, wannan shine ake ce ma tauhidi, kadaita Allah wajen abin da ya shahi bauta, ibada, shine tauhidul uluhiyya. Da kadaita Allah wajen duk abin da halittun da Allah yake, duk aikin da Allah yayi, sai mu tabbatar ma Allah shi kadai yake yi, ba wani wanda ya isa ya irin wannan abun. Daga ciki kuma shine mu kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa. A nan akwai sauran bayani karkashin sifofin Allah, domin zaka ga Allah maɗaukin sarki ya siffanta wani da irin siffar Allah. Misali, Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu huwa sami'ul basir, Allah shi as-sami' ne, mai ji ne. Da me ake ji? Da kunne ko? Al-basir, Allah kuma mai gani ne. Da me ake gani? Da ido. ‘Yan Adam suna da ido, Allah kuma ya siffanta kanshi da shi ma yana gani, ‘yan Adam suna gani. To akwai bayanan da ya kamata mu yi, domin ba yanda za a yi a haɗa bayi da Allah, babu yanda za a yi. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar Samedi, za mu tashi akan wannan gaba insha Allahu ta'ala, saboda akwai masu kawo shubha irin wannan, waɗanda suke masu daidaita Allah da bayinsa. Allah madu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ya ɗaukaka, Allah ya fi ƙarfin ka haɗa shi da bawa. Da fatan abin da na hudi daidai, Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada. Idan na yi kuskure, Allah maɗaukin sarki ya gafarta min. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.